Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci haɗin kan jama'a ta fuskar addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A yau shirin yaya da zango ne a jihar Sokoto inda ya zakulo mana irin zamantakewa da al'umma ke yi na haɗin kai. Ga nan wakilin sashen Hausa daga jihar Sokoto Muhammad Nasir da tawagarsa.
Shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto inda na zarci wata al'umma inda ake kira kamar karaman Najeriya, domin yanki ne wanda ya tara dukkanin kabilun da akwai cikin Najeriya, kuma shekara da shekaru sun dade zamne lafiya kalau, kuma suna gudanar da amuran su tare babu wata hayaniya. Da farko ina tare da uban kasa na wannan yankin wanda zamu soma da sunansa da kuma bayanin da zai muna akan asalin zaman al'ummomi da mabambantan kabilu da addinai a wannan yanki. Ila bayya sunanka.
Sunana Alhaji Sani Umar Jabbi, sarkin yakin gagi, uban kasar gagi. Hakikan muna zaune nan wannan yanki na Sokoto lafiya karkashin masarautar mai alharma sarkin musulmi Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar da Sa'ad. Wannan unguwa tamu ta samu shekaru fiye da 200 da kahuwa, kuma mutane mabambanta ra'ayi, mabambanta addini, mabambanta al'adu da kabilu daban-daban. Allah ya hada mu nan fiye da kakannin kakanni shekara shekaru ba taɓa samun wani hatsaniya ko rashin fahimta. A Salata nima akwai ƙaruwar arziki saboda koyon sana'o'i da koyon dabaru na rayuwa wanda muka samu tsakanin mutane na lungu-lungu, saƙo-saƙo na ko'ina faɗin Najeriya. Wannan mu gare mu tushe ne na ci gaba da ƙaruwar arziki.
An kira wannan yanki kamar ƙaramar Najeriya. Najeriya ƙasa ce wadda ada kabilu fiye da 300, sannan akwai kuma addinai, akwai manyan addinai musulunci da kirista, sannan kuma akwai waɗanda ma ba su addini, ma'ana masu addinin gargajiya. Kamar nawa yanki naku, kabilu nawa ne ke zama a cikin wannan ko kuma a kesta?
To gaskiya nan duk waɗannan kabilun da ka faɗi babu kabila da babu nan yankin namu. In ka faro daga kudancin Najeriya, kudu maso kudu akwai su nan. In ka ko kudu maso gabas akwai su nan, kabilar Ibo. In ka dawo kudu maso yamma su ma kabilar Yarbawa akwai su nan da yawa. In ka dawo tsakiyar Najeriya to kusan irin Benue, Taraba, Filato, Southern Kaduna da Kaduna da gabaɗaya Niger, duk kabilu sannan ba wanda babu nan. Walau aikin yin jirage ya kawo shi, walau aiki na gine-gine da sauran sana'o'i da tun zamanin Tura aka kawo nan, walau kuma kasuwanci wanda akwai sana'o'i da yawa wanda can da babu sunan. Kawai sai da sashi-sashi na motoci, tayoyi, karfa da sauransu, ba a san Bahaushe da su ba, kabilun da suna kawo su. Idan ka zo harkar mashin, harkar kwaci, harka ta sayar da magunguna, pharmacy, duk can a da ba a san mu da su ba. Su suka zo da su, kuma yanzu alhamdulillah mutanen mu sun koya, ƙaruwar arziki ta samu, fahimta ta samu, kai wuce nan auratayya. Don nan gidanmu muna aure da Yarbawa, muna aure da Ibo, muna aure da ƴan kudancin Najeriya. To haka Yarbawa ya da shekara 100 muna aure nan da su, sun haɗiya, wasu ma su yi sarauta, wasu kuma jibi suna iya sarauta ko gobe Allah ya kaddara. So nan yankin mu muna zanne da fahimta, mun san addini, mun yarda da kowa addini da Allah ya bashi, Allah ne ya aza shi ga abin shi baka hanawa, kuma mun yarda da tsarin mulkin Najeriya, ya yarda da kowanne dan Najeriya duk inda ya mai dadi ya gaina so shi zauna nan, shi gina gida, shi kasuwanci.
Ila bai menene sirrin samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi mabambanta kabila da addini a wannan yanki naka? Saboda so da yawa zaka ga inda an samu bambanci zaka ga ana ta samun tashin-tashina, amma wannan yake ba ta fa samun tarihi ya nuna cewa an samu tashin-tashina tsakanin bakin da ke zaune a ciki ba.
To ka san na dai dai ilimi da kuma aiki da ilimin shi a tushe na harko. Na biyu yarda da tsarin mulkin Najeriya, yadda ya yarda da duk ɗan Najeriya inda ya gaina so ya zauna nan, shi gina gida, shi addini ne, shi ibada ta yi, shi kasuwanci ne, muddin abin nan bai saba ma na wani ba. So wannan mu mun san da haka, mun karanta mun sani, kuma hakika wannan zamantakewar mun koyi sana'o'i da yawa wanda can da gonakin mu nan muna manoma. Yanzu gonakin namu sun zan gidajensu, sun zan wurin sana'ar su, kuma mun koyi mun samu. Sannan boko wangan da anka zo, ko da aka zo yaren da suka ji na mu ma tun muna kyama yau har mun shiga, muna likitoci, muna da nurse, muna da midwifery, muna da gynecologist. Wannan mun ga muna gugumayar su yanzu wurin inganta rayuwa ta mata, rayuwar matasa, rayuwar al'umman baki daya. To abinda asirin zaman lahiya, matasan mu na da sana'a yi, sannan da matan mu da matan su ba ta samu hatsaniya ba. Ran Christmas za ka ga muna tare da su, muna murna tare. Ran sallah muna haduwa da su muna murna ran azumi suna zakkuwa na musharwa tare da su kuma mai addu'o'i ga kasar mu da shugabannin mu an samu fahimta juna an samu karo arziki
Allah da yayi maki shi wai na roƙo dalilina
har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa yalla bai ya sunanka
sunana Reverend Ilya Ibrahim na Hekan Church a nan cikin birnin Sokoto ni mutumin Kaduna ne gabashin Zaria kuma aiki ya kawo nan a matsayin na pastor ina aiki tare da jama'a na a cikin Sokoto
ya yanayin zamantakewa yake tsakaninka da kuma tsakanin masu bin irin hanyarka da waɗanda kuke tare da su a cikin wannan unguwa
kai babban tambaya kuma mai ma'ana zamantakewar mu a Sokoto wani lokaci idan baka zo Sokoto ba zaka san Sokoto ba in kana jin labarin Sokoto daga waje zaka yi tunanin kamar in ka taho Sokoto ba Kristus amma in ka zo kai akwai Kristoci kuma ana zaman lafiya a Ecclesia Hekan tana Sokoto yau fiye da shekara 45 kuma duk ma'aikatan da suka zo ba wanda ya koma labarin rashin zaman lafiya a zamana annan muna da kyakkyawan dangantaka da kuma zamantakewa mai kyau a yanzu haka a cikin wannan al'umma da muke magana yanzu muna da kungiyar da ya kunshi kristoci da musulmi kuma aikin mu shine domin gwanzar da zaman lafiya da samun daidaituwa kowanne alhamis ta karshen wata mukan taru mu yi mutun tare mu tattauna idan akwai wadansu matsaloli da suka taso mu nemi hanyar gyara su in babu kuma mu sake bada shawarwari domin inganta zaman lafiya dan zamanin a Sokoto nayi cudanya da malamai daban-daban na kungiyoyin musulmi daban-daban wanda muka yi aiki tare a wadansu kungiyoyi daban-daban wanda ya nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka da zamantakewa da kuma fahimta juna
duk da yake an samu bambanci tsakanin addini da kuma al'ada ta ku da azumin wanga wurin ba za a rasa wani abu da zai zama na tsokana ba wanda zai iya tunzura wani ya tunzura wani a tashi ana koda dai cacar bakina ku taba fuskantar irin wannan anan Sokoto a wannan unguwar da kuke zaune
babban abin shine addini ba shine matsalar mu ba amma jagorancin addini da masu bin addini su an matsalar mu kuma suna fada ma mabiyan su abin da ya kamata akan samu kyakkyawan zaman lafiya so a yankin kasar Gagi babban abin da yake ba mu zaman lafiya shine domin jagoranta ko masu jagorancin addini a yankin sun fahimci kuma sun san abin da ya kamata yanzu a matsayina na Reverend ne akwai imam da limamai wanda abokanai na ne muna hurda tare so kaga idan mutane na sun gane da su mutanen sun gan su da ni so su tabbata mu a tsakanin mu akwai zaman lafiya idan kuma mun fahimci juna za a samu kyakkyawan fahimtar juna a cikin mabiyan mu
zaman lafiya da dadi sai da shi zaka ji maburina
to har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa ina tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karaman Najeriya a nan Sokoto
to sunana Lami Musa ni daga nan ne Tamaje ina zama a cikin sabon garin Tamaje a nan ne kuma Allah ya bamu gida inda muka gina muna zama gidan kanmu har Allah ya yi ma mai gida na cikawa a cikin wannan gida to idan da bamu ji dadin zama a wannan wuri ba da ba za mu yi tunani mu gina gida na kanmu a wannan wuri ba amma saboda mun ji dadin zama da mutane da kuma zaman lafiya wanda muke fuskanta a nan garin Sokoto ga baki daya gaskiya mu a nan muna ce ma Allah mun gode domin mukan ji labarai na tashin hankali na addini a wasu wurare a kasashe a Najeriya amma mu Sokoto tun lokacin sarki Abubakar ko Garba na uku baya son abinda zai kawo tashin hankali tsakanin wani addini da wani addini amma a zauna lafiya yakan kuma ce idan akwai zaman lafiya anan ake samun arziki amma in akwai tashin hankali ko kuma zubar da jini to babu arziki a cikin wannan kasa za a sami damuwa to gaskiya akan haka din ne bisa ga zaman lafiya da muka gani mun kai shawara da shi mai gida na marigayi mun yi gidan kanmu
ya yanayin zamantakewa tsakanin ku da makwabta wadanda sun kabammanta da kabilar ku kuma addinin ku dama ku mata ku ne ke renon yara ku hisanin yara kuma akwai tudu daya tsakanin yara ya yanayin zamantakewar yara suke da kuke reno har su girma a cikin wannan unguwa
hakikanin gaskiya ba mu da damuwa abinda ke kawo damuwa tsakanin uwaye mata idan akwai jahilci dukkan mace da ta balaga ga addininta ko musulma ce ko krista ce to ita ma tana gudun duk wani abu na tashin hankali duk abinda zai kawo wani yaron wani ya ce Allah wade idan har ana zaman lafiya ana zaman tare in kin ga dan makwabcinki ko diyan makwabciyarki zaki kwabe ta to a unguwar da nake muna haka nan in har kaga yaro a cikin unguwa yayi abu ba a yi mishi magana ba mai yuwa ba ko ne ba a san shi ba za a sa ido a gani shin yaron wane ne me ya faru da shi me ya kawo haka za mu yi kokari mu sani so saboda me muna da fahimta muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu sannan kuma kowa yana ya balaga a cikin nashi addini
shirin zaman take wani kowa ya zo ya saurara dan na san akwai
Har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar. Ya sunanki?
Sunana Malama Amina. Aminatu Aminu.
Amina, kamar daga wane yanki kike ki zauna a wannan unguwar?
Across River State of Yakaw local government area.
To menene tarihin zaman ki a wannan unguwa?
Ni zamantakewa muna zaman lafiya ba wani damuwa. So akwai fahimta tsakanin junanmu. Akwai wani damuwa ga sarki nan yana ran taimakawa yana waye da kan kowa in akwai wani matsala dake tare da mu zai za mu kira shi shi zai taimaka yi sa yi komai zama daidai so mu ba mu da wata matsala a nan gaki
kamar auratayya ta saba shiga tsakanin ku da al'ummar da annan zaune cikin wannan unguwa ta gaki
kamar misali ni Cross River ne ina auren su nan Sokoto sannan kuma muna da yara akwai kuma waɗansu nan Yorubawa suna auren nan wanda yare daban-daban akwai su nan to kuma ana zaune kallo ba wani matsala
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe yanzu a madadin Muhammad Nasir daga Sokoto da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara